FM show sur VOA Afrique.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an mun lafiya. Yanzu ma Hawwa Sharif ce tare da Aisha Ma'az da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa cikin shirinmu na daren yau Asabar 7 ga watan Disamba shekarar 2024. Shirin na yanzu zai dora ne da ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman dangane da zaben kasar Ghana da aka gudanar a yau Asabar. Tare da abokin aiki mu Baba Yakub Makeri da sauran wakilanmu. To amma da farko ga Aisha da cikakkun labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya yi wa Donald Trump tarbar ban girma tamkar kamar wadda ake yi wa shugaban kasa a Paris. Sannan za su yi wata ganawar gaggawa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a ranar da ke gauraye da abun tarihi da ya maida hankali akan matsalolin da suka addabi duniya. Ziyarar zababben shugaban na Faransa ya shafi wani sashe na bikin sake bude majami'ar Notre Dame da aka gayyaci kasashen duniya shekaru biyar bayan da ginin majami'ar ya kone a wata mummunar gobara. Macron da sauran shugabannin kasashen Turai suna kokarin samun amincewar Trump da kuma kokarin samun goyon bayan shi da ci gaba da tallafawa Ukraine a yunkurin kare kanta daga mamayar Rasha. An samu fashewar wani abu da gobara a wata unguwar birnin Hague, inda wata mata ta mutu sannan wasu mutane suka yi rauni. Kana ya lalata wasu gidaje inda mutane ke zama da dama. A cewar hukumomi, ba a tantance abin da ya sabbaba wannan bala'in ba. Hukumomin ma'aikatan gaggawa sun ce an ceto mutum hudu da ransu daga cikin baraguzan gidajen, sannan an karisa da su asibiti. Magajin garin ya ce yanzu ma'aikatan ceto sun daina neman masu rai, sun sai dai neman gawarwaki. Sai dai bai iya tabbatar da alƙaluman mutanen da aka kasa sanin inda suke ba ya zuwa yanzu. Mazauna unguwar da ke arewa maso gabashin Mariahof a Hague sun ce sun ji wata ƙara mai ƙarfin gaske da kururuwar mutane kafin wayewar gari. Hukumomin ƙasar sun aike tawagar ma'aikatan aikin kwanakwa na musamman domin ceto mutanen da lamarin ya rutsa da su. Zababben shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa yau Asabar cewa bai kamata Amurka ta ci gaba da sa bakinta a rikicin Siriya ba, inda 'yan tawaye suke yi wa gwamnatin Bashar Assad barazana. Siriya tana cikin rudani, amma ba ta kawance da mu. Sannan bai kamata a ce Amurka tana tsoma bakinta a cikin al'amarinta ba. Wannan rikicin bai shafe mu ba. Abinda Trump ya wallafa kenan a shafinsa na sada zumunta na manhajar Truth Social. Trump ya ce kasancewar Rasha tana kawance da Assad yana nufin cewa yana da alaka da yakinta da Ukraine, wanda bisa dukkan alamu ba za ta iya hana shigewa ta Siriya ba, kasar da suke kare ta tsawon shekaru. Jami'an lafiya sun ce wani farmakin Isra'ila ya kashe akalla Falastinawa 20 yau Asabar, yayin da Qatar ta bayyana kwarin gwiwa akan sabon kokarin da ake yi na ganin an cimma matsaya akan yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. Sojojin Isra'ila basu ce uffannin take ba game da harin na Rafa da ke birnin Gaza. Akalla fararen hula 8 sun mutu bisa bayanan mazauna da ma'aikatan lafiya. Ba a tabbatar ko sauran mutanen da aka kashe mayaka bane. Sannan Reuters ta gaza tantance alƙaluman da ta yi yunkurin samo bayanai da kanta. Firan ministan Qatar kuma ministan harkokin wajen ƙasar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ya ce Qatar ta fara tattaunawa da zababben shugaba Trump akan Gaza bayan lura da alamun fara wani sabon yunkurin tattaunawar tsagaita wuta bayan zaben Amurka. Volodymyr Zelensky ya faɗa yau Asabar cewa ƙasar Denmark ta aike wa Ukraine jerin jirage samfurin F-16 karo na biyu, yayin da ya kai ziyara Faransa domin ganawa da manyan 'yan siyasa da manyan masu faɗa aji. A wani saƙon da ya wallafa ta Telegram, Zelensky ya yaba wa Denmark, sannan ya yi ƙorafi akan rashin cika alƙawari daga sauran ƙasashen ƙungiyar ƙawancen Tuni jiragen farko da kasar Denmark ta tallafa mana da su suka fara kakkao makaman nukiliyan Russia ceto mutanenmu da gine-ginenmu. Sanarwar na zuwa ne wuni daya bayan da yankin Zaporizhia na kasar ta Ukraine yake jimaman mutuwar wasu mutane 10 da suka mutu a wani harin Russia jiya Juma'a. Wasu mutane 24 kuma cikin su har da yara 2 sun jikkata yayin da wani missile ya afka a wani gidan saida mai a cewar gwamnan yankin Ivan Fedorov.
Ai shema'a za ka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu ba tare da bata lokaci ba zan barku da Baba Yakub Magyari da wasu daga cikin wakilanmu a Ghana domin ci gaba da jin yadda al'amura suka kasance dangane da zaben kasar ta Ghana da ya gudana a yau Asabar. Baba gare ka.
To nagode malama Hauwa. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Baba Yakub Magyari ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na musamman akan babban zaben Ghana na shugaban kasa da na yan majalisar dokoki wanda muke gabatarwa daga nan birnin Accra. Da misalin karfe 5 na yamma agogon GMT da Ghana, wato karfe 6 agogon Najeriya da Niger, aka rufe rumfudan zaɓe a faɗin ƙasar Ghana. Amma dai doka ta ba da dama ga duk wanda ya samu kansa a cikin layi kafin karfe 5 su ci gaba da kada ƙuri'arsu har sai lokacin da za su kammala, ko da kuwa zai shiga cikin dare ne. Kasar Ghana, wadda ta hada tsarin mulkin Burtaniya da na Amurka, tana amfani da su. Tana da majalisar dokoki ɗaya ne wanda ake zaɓe 'yan majalisar dokokin a yau. Ghana tana da shugabannin yankuna da na ƙananan hukumomi, da shugaban ƙasa mai cikakken iko ke naɗa su a matsayin wani ɓangare na raba madafun iko zuwa ƙananan hukumomin. A shekara 1992 ne aka shirya kundin tsarin mulki na ƙasar wadda ake amfani da shi a yanzu, wanda masana ke kira da ai masa gyaran fuska saboda wasu ci gaba da ƙasar ta samu. A cikin wannan shirin za ku ji fashin baki kan tsarin demokaradiyyar Ghana daga Dr. Imran Muhammad, daraktan ayyuka a hukumar wayar da kan jama'a game da dokokin ƙasa. Muna kuma dauke da ra'ayoyin wasu 'yan Ghana mazauna kasashen Turai. Bayan haka muna da tattaunawa da Dr. Wanda, wani mai sharhi ne a jamhuriyar Niger akan zaben da Ghana. Amma yanzu bari mu fara tuntubar wakilanmu akan halin da ake ciki yanzu da aka kawo ƙarshen kada ƙuri'a. Da farko ga Hawawa Abdulkarim akan layi. Idan kina jin mu, me ake ciki a inda kike?
Gaskiya ne, halin da nake ciki ina wato wani roƙon zaɓe da ake kira neman post office. Yanzu haka ba fara kidaya ba, amma an buri akwatin zaɓen wadda ake fitowa ake jerawa to daga shugabannin wanda suka jam'iyyu guda biyu, ana jera kowane takarda daidai.
Wato ana tantancewa cire na kowane ɗan takara ƙuri'un da ya samu kafin a kirga.
Yawwa, ana tantancewa a halin inda nake sayin nan, ana tantancewa. Bayan haka kuma ga jama'a dai an zo an cika, kowa na jiran a tantance a kare, sannan a fara kidayan ƙuri'un.
An samu tarzoma a wasu wurare har an samu asarar rai da kuma rauni. To ko shi inda kika zazzaga an samu wani abu irin haka ko ma a cikin yankin Accra baki da?
A gaskiya duk inda na shiga da irin tambayoyi da na yi ma shugabannin wannan rumfunan zaɓen, babu wani hayaniya. Akalla wani ɗaya ma da na tattauna da shi ya tabbatar min da cewa wai shi bai taɓa ganin irin yadda ake kada kuɗi kamar bana ba. Duk da yanda ake cewa akwai barazana, akwai wani ɗarɗar haka, shi bai ga wani abu ba gaskiya. Saboda ni akalla ni kuma inda na tafi na ga alamar mafi yawancin jama'a ba ba su fitowa sun kare ƙuri'unsu ba.
To mun gode malama Hauwa. Yanzu kuma bari mu kada zuwa yankin tsakiyar ƙasar inda wakilinmu Idris Abdalla Bako ke sa ido akan zaben. Malam Idris, ina kake yanzu kuma me ake ciki?
Hali yanzu na ya wuce sanya da ke yankin tsakiya. Kuma yanzu haka an kammala zaɓe gaba ɗaya tun ƙarfe 5 rumfunan zaɓe daban-daban sun fara gidaya. Yanzu haka ana gidaya kuma duk wato wakilan jam'iyyu suna nan suna kallo. Kuma yawancin mutane da suka zo suka kada ƙuri'a suka koma gida sun dawo. Yawancinsu sun dawo suna nan suna kallo. ana gudanar da gidaya.
To bari mu duba, mun samu labarin irin tarzoma da suka tashi a wasu wurare, ban sani ba ko yankin jihar tsakiya an samu wani tashin hankali a can?
Barai kuwa an samu guda, akwai wani rumfar zaɓe guda ɗaya da na ina barin gurin sai na samu labari an yi harbi. Da na je na dawo sai na samu wai an harbi wani a kafa. Amma kowa na yi ƙoƙarin in yi hira da wasu, kowa baya so ya yi hira da ni saboda suna tsoro saboda yanayin tsaro. Amma daga baya jami'an tsaro kuma 'yan sanda ta fito da takarda kan cewa an gane wanda ya yi wannan harbi, an harbi wani a kafa, an gane wanda ya harbi amma ya gudu ya bar motarsa. Domin haka yanzu haka suna neman sa. Kuma kamar yadda ita DRO wato jami'ar yada labarai na 'yan sanda ta sanar, ta ce lallallallai za su kama shi wannan wanda ya gudu, sun san kowaye kuma an san shi a unguwa.
To mun gode Malam Idris, wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC a wani shiri na musamman kan zaɓen Ghana da muke gabatarwa daga nan birnin Accra. Yanzu kuma bari mu je birnin Kumasi mu ji halin da ake ciki a yankin Ashanti. To Malam Hamza, me yake ciki a Kumasi?
Baba, daga nan yankin Ashanti na kasar Ghana, kusan in ce matsala ɗaya da aka fuskanta shi ne ba samu yawan masu kada ƙuri'a sun isa rumfunan zaɓe sun kada ƙuri'a ba, don saboda na isa wato mazaɓu guda uku. Na farko gundumar Asukwarin Manfong, na biyu gundumar Subi, aka zalika gundumar Menshiya South. Duka inda na tafi inda Asawasi ko kuwa gundumar Asukwarin Manfong, daga Subi da aka san akasari masu kada wa jam'iyyar MPP ƙuri'a ne, na isa wani rumfar zaɓe mai suna Sim Boys. Na isa wurin na samu zantawa da mai jan akalar tafiyan da ainihin hukumar zaɓe, inda ya nuna mini cewa adadin mutanen da suke fatan da za su fito su kada ƙuri'a gaba daya kashi fiye da 50 kaɗai ne suka samu, wanda yake bai kai 55 ba. Bayan wurin daga wurin kona sai na gane da idona lokacin an buga karfe 4:13, wato sauran wasu 'yan mintuna kasa da 50 a rufe rumfar zaben kenan. Haka zalika na yi tattaki kuma zuwa yankin ko kuwa mazaɓen nan nan Menshiya South, na saya a ainihin rumfar zaɓe mai suna Tamale Station, wanda yake cikin mazaɓa da mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin nuwar jam'iyyar NPP wato Dr. Matthew Okwukwemfe yake. Daga wurin na saya ma aka kirga wato ƙuri'u da aka kada. To na daga cikin ƙuri'u da aka kada gaba ɗaya Dr. Mahmud Bawumia ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin nuwar jam'iyyar NPP ya samu ladan ƙuri'u 87. Haka zalika John Dramani Mahama ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin inuwar jam'iyyar NDC shi kuma ya samu ladan ƙuri'u 65. Gaskiya da na samu tattaunawa da wasu daga cikin ejentoci na waɗannan jam'iyyu masu adawa da juna wato NDC da MPP, za ka ga cewa shi ejenti ɗin jam'iyyar MPP yana cikin damuwa. Damuwar shi shine jam'iyyar MPP ya kamata a ce mutane su sun fito da yawa, amma ba su fito da yawa sun sun kada ƙuri'a ba, ko da yake ya alakanta wannan da wasu sun mutu inji shi ne, wanda ba mu tabbatar a hukumance ba.
To bari mu duba, mun samu labari da wasu wurare da aka samu tarzoma, ban sani ba ko jihar ko yankin Ashanti an samu wani abu kamar haka.
Eto daga yankin Ashanti dai ta Obuasi, wato tsakanin birnin Kumasi zuwa Obuasi za ka shafe ainihin wato kilomitoci fiye da 50 amma ba zai kai 60 ba. To daga wurin aka samu wani faɗa tsakanin wani ɗan jam'iyyar NDC da wani da yake sanye da tufafin dakarun soja. Ba mu sani ba, soja ne wanda yake an amince da shi a hukumance ko an saka mai tufafi ne, amma ba daidai bidiyo ya yadu ma a shafukan sadarwa da zumunta da muhawara, inda aka gano suna faɗa har ma ya kada sojan da wasu jama'a ma suka yunkurin kwace bindiga daga hannun wannan soja ko da yake wannan yunkuri bai haifar da natija mai kyau ba.
To mun gode Malam Hamza. To yanzu kuma bari mu je ga wakiliyarmu Ramatu Garba Baba, wanda ta tattara mana ra'ayoyin wasu 'yan Ghana mazauna nahiyar Turai a wannan rahoto da ta aiko mana akan zaben da aka gudanar a yau.
Rahotanni dai sun tabbatar da cewa 'yan Ghana fiye da miliyan 4 ne ke zaune a ƙasashe daban-daban na duniya. Wasu 'yan ƙasar mazauna Turai dai sun bayyana damuwarsu a game da rashin samun damar kada ƙuri'unsu daga ƙasashen da suke da zama. Duk da rawar da suka ce suna takawa wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasar, wanda hakan ya sa suka zama 'yan kallo a zaben, in ji Malam Nasir Muhammad.
Wallahi ban ji Ghana ba, dunkuna je ma ban da vote, amma ina monitor whatever is going on. Kuma da yadda muke gani abin ke go, to Allah sa a kare zaben ga lafiya don koda yake musulmi ne yake son ya abin ga, amma dabarun shi ya yi yawa. Fatin gaskiya sun bar Ghana ya koma ba.
To baya ga rashin samun damar a dama da su a siyasar kasar, yadda wasu ofisoshin jakadancin kasar ke tafiyar da ayyukansa a kasashen Turai, wani abin damuwa ne musamman matsalar kabilanci da ke son kunno kai, a cewar Khalifa Mahadi.
Kaman kan da nan ga in ka ce Ghana an bazi, in ka ba su sunan musulmai, kaman na ce sunana Khalifa. Yanzu za a ce ma na kaife ka, na danginka suka fito, na kakanninka suka fito, wani takarda ke gwadawa su 'yan ganiyan ne.
A yayin da dama ke fatan ganin an yi wa tufkar hanci, hankalin 'yan ƙasar Ghana yanzu dai ya karkata kan babban zaben da za a gudanar a wannan Asabar ɗin. Wannan karan ma dai babu batun son rai jam'iyyar da za ta iya cire wa Ghana kitse a wuta suke wa fatan alheri a fafatawar da ake yi a tsakanin Dr. Mahamudu Bawumia na jam'iyyar NPP da kuma abokin hamayyarsa John Dramani Mahama na jam'iyyar NDC, musamman kan matsalar rashin aikin yi a tsakanin matasa. Jahajiya Ramana Sharif da ke bibiyar siyasar kasar daga Jamus.
Matasa da yawa suna bidan hanyar fita garin saboda ba aiki. Waɗansu sun kare university ya fi shekara 5 amma ba su samu aiki ba, yasa da yawa na duban hanyar fita. To matasa duka kuma suka bar garin, a kinga garin bai ci gaba saboda matasa suke da ideas, su kuma ke da karfi da za su tsaya su yi aiki gari kuma ya ci gaba.
Shi kuwa Baba Mensa gani yake siyasar kasar bata sauya zani ba, sai dai fatansa Allah ya zabar wa kasar wanda zai iya ciyar da ita gaba.
Election nan dai each and every year, every 4 years is the same story. Wanga government in yezo, new government will come. Amma the same thing, there's no improvement, nothing.
To a yayin da aka zura idanu a ga yanda zaben na ranar Asabar zai kaya, yawancin 'yan Ghana da ke rayuwa a wajen kasar dai sun ce suna cike da fata duk jam'iyyar da za ta lashe zaben ta iya aiwatar da ƙudurin dokar da a gaba za ta ba su damar kada ƙuri'unsu daga duk inda suke a faɗin duniya. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.
A gaida Ramatu Garba Baba da wannan rahoton. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku tattaunawa da daraktan ayyuka a hukumar wayar da kan al'umma ta Ghana, Dr. Imradu Muhammad, wanda ya mana fashin baki akan tsarin demokuraɗiyyar Ghana.
To batun mulkin demokuraɗiyya dai a nan Ghana, muka duba cikin tarihinmu, mun dandani mulki fanni-fanni daban, a mulkin soja ga mulkin mallaka na Turawa. To da mulkin soja kuma da yawanci shi ya zo a ture constitution, dokan kasa, a kawo ya sunan shi sojanci. To shekara dai 1992 Ghana aka dace kaman za yi multi-party democracy.
Wato shekara 1992 aka koma ta farkin demokradiyya.
Aka ce. To wannan farkin da aka shigan ya zo da wani sabon fanni. Na farko shi ne wayanda suka yi bincike sun fahimci kaman abinda ya zamana ya kawo matsaloli constitution na farko ba su iya sun zamnu kan da ake so ba, shi ne kaman na farko kaga kaman ana da Bob Bature total separation of powers
wato raba madafun iko.
Madafun iko an rarraba su. Ka duba wannan shi ne wani matsalan da ya zama na constitution da ya zama na ya karfafa separation of powers aka tunkude sojoji suka zo. Na biyu, in ka duba wannan tsari na separation of powers, wannan karfin shi ne in ka duba mulki na America. Muka koma ta fannin Birtaniya, muna da Bature fusion of parliament and executive. Ka duba majalisa daga Birtaniya da ministoci na kasa, majalisa cikin majalisa da ake samun ministoci. To, wannan kuma mun dandane wannan daga Ghana 1969, wannan muka dandane. Wannan kuma matsalan da ya zo kenan, waɗanda suka yi fifiko suka ce wannan constitution bai zamu ba. To, da aka zo 1992, abinda aka dace kai ne kamar abubuwan da ya zama na masaloli kan wasu constitution, wasu mulkin da suka gabata, mu yi mu hada kansu. In ka fahimci yau constitution 1992 constitution mun ga kaga kamar ya sunan shi ana cire ministoci daga parliament. Rabin minista an cire shi parliament daga majalisa, rabi kuma a fite shi waje. Ka duba sannan kuma a kan tsari muna da judiciary,
tsarin shari'a,
tsarin shari'a wurin zabe babban alkali na tsarin shari'a. Wannan kuma akwai fanni shugaban kasa president zai zabi mai shi, amma akwai ya sunan shi mai shin nan ya zo gaban majalisa a tantance shi. Sannan saboda shi yau dai mun dandani mulkin demokratiyyar mun ga bayan shekara 30 kenan. Akan malaman siyasa suna zantutuka kamar wannan ya zamana wani karfin da ya samu, ya zamana wani jigo da jijiya da ya zamana wannan constitution. Sannan kuma muka fahimci fannin mulkin demokratiyya da nan muke da ciki a cikin Ghana shi ya kawo wasu hukumomi kuma na kasa, kamar mu hukumanmu National Commission for Civic Education, hukuma ne da muke waye kan mutane kan dokoki na kasa da ya sunan shi doka na kasa, constitution mu da ya zamana kamar da aku abubuwa kuma shirye-shiryen da aka shirya kan mulkin demokratiya muke waye makan mutane. Yau dai shi mu ce kamar wayannan tsaruruka da aka tsara, wannan ka duba batun NCC, National Commission for Civic Education, hukuma ne na kasa amma ba mu nan karkashin kowane arms of government, san kana zakira madafun gwamnati. Muna da independence, constitution nan ya ba mu yancin kamar ba mu karkashin wasu madafun aka ne. Sannan ka duba aka nan aka tsara electoral commission,
hukuman
zabe. Sannan aka tsara national commission on human rights and administrative justice, suma aka nan. In ka duba wannan shirye-shiryen da aka yi da aka ba wayannan hukumai yanci su zanna da kansu su yi aikinsu, ya taimaki kasa da al'umman kasa. In ka fahimci wasu kasashe da yawa yau in zaka ce za a yi zabe, shi ka ga kamar al'umma ba fito ma an yi zaben ba. Amma ka duba nan Ghana, in an ce za a yi zabe na shugaban kasa da zabe na majalisa, kana gan al'umman da ke fitowa. Saboda shi abinda muke fara da shi ne yau mu ce kamar mulkin demokratiya dai ya zamnu a kan Ghana, a nan kasa na Ghana.
To, za ka iya cewa Ghana ta samu nasara tun lokacin da ta shigo wannan tsarin demokratiya, wato nasara ta wurin cigaban kasa da kuma mu'amalarta da sauran kasashe ta wannan fannin demokratiya?
Sosai kan. Yau mun dubi kasashe na Afrika, Ghana dai na cikin wasu kasashen da kullum ake muna yabo kankan da mulkin demokratiya ya kawo muna kwanciyar hankali. Ka duba yau kasashe da yawa, yau a ce sun ture, yau a ce ya sunan shi yan ta'adda sun kawo hari, shi nan Ghana ga munan dai da yau duniya ko'ina akwai kunci. Amma mun dace kamar in kunci na nan ma, zaben da muke yi kowane shekara hudu da shi za mu doki au a karfafa gwamnatin da kenan a kuwa in an yi sakiya ne a yi sakiya.
Dr. Imrana Muhammad kenan, daraktan ayyuka a hukumar wayar da kan al'umma ta Ghana. Za a ji ci gaban wannan tattaunawar a shirye-shiryenmu na gaba. Ana sauraron wannan shirin ne daga nan birnin Accra, wanda sashen Hausa da muryar Amurka ya shirya akan zaben Ghana. Yanzu kuma bari mu kawo muku tattaunawa da abokiyar aikinmu Hawwa Sharif ta yi da Dr. Wanda, wani mai sharhi ne a jamhuriyar Nijar.
Afiyu, a yau Asabar din nan ne aka gudanar da zaben kasar Ghana, kuma na san a matsayinku na masu bibiyar al'amuran yau da kullun da sharhi akan al'amura da suka hada da siyasa, kana biye da wannan zabe, ya kake ganin yanayin yadda aka fito cikin kwanciyar hankali ko wani akasin haka, ya kake ganin al'ummar Ghana sun fito a wannan zabe?
To, a gaskiya al'ummar Ghana sun nuna suna tare sosai da demokradiyya, tunda yanda aka diba aka gani maza da mata yanda suka huto don su kada ƙuri'unsu, sai mu ce lallai sun girmama demokradiyya, kuma lallai sun huto za su zaɓi shugaban da suke so ya yi mulkin ƙasar Ghana. Tunda wasu tun ƙarfe uku, wasu tun ƙarfe hudu duka suka zo polling station don su zo runhunan zaɓe, don su zo su kada ƙuri'unsu, su yi jira musamman su kada ƙuri'unsu. Inan ƙasar Ghana a ƙasar Afirka, musamman Afirka ta yamma, ana jinjina mata cewa babbar ƙasa ce wadda ta gina turba demokradiyya, kuma muna fatan zaɓen wannan su yi shi su ƙare lahiya. Tunda hali yanzu dai babu wani babban kurakurai wanda aka ce an gamu da shi a bisa kan wannan zaɓe. Lalle an samu wani muskila a wajen wata runhuwar zaɓe, to amma shi ma da garaje wannan almuskila aka samu aka yi maganin abin. Kenan muna bi sau da ƙafa, muna ganin yanda wannan zaɓen zai kasance, kuma mu ga cikin yanda muka yi bayani da farko, mu ga ya ne za ya kasance wanda zai samu martaba bisa kan wannan zaɓe.
Na'am, a ƙarshe wani kira za ka yi ga su ɓangarorin duk wanda Allah ya ba nasara da kuma wanda ma bai yi nasara ba, ganin cewa wannan zaman lafiyar da aka samu ya ɗore a ƙasar ta Ghana?
Gaskiya muna kira da babbar murya, musamman waɗanga 'yan takara guda biyu wanda an hihira su, kuma an hihira fafatawa su bisa kan farfaganda da suka yi, kuma da bisa kan hudu mutane ma tururu su yi zaɓe, cewa Jean Abdurrahmani wanda ya taɓa zama shugaban ƙasar Ghana, kuma da mataimakin shugaba wanda su ne adadinsu ya ƙare. Musamman muna kira duk wanda Allah ya sa aka zaɓa a yi imani da hukuncin Ubangiji, ka a kawo rudani da tarzoma, don sabida wataran tarzoma su ne suke sa illa a demokradiyya. Tunda a yau in aka ce zaɓe, dole ne sai an samu wanda ya ce shi ya ci, wanda kuma za a ce ba shi be ya ci. Kenan kullum wanda ba shi be ya ci sai ya nuna cewa yaya ne aka yi ba shi be ya ci. Amma muna so cewa su yi shi cikin salim alim, wanda ya kwaɗi ya zo ya gaida wanda ya samu duka ƙasar su ce gaba ɗaya, ƙasar su ce ta Ghana, kuma yin hakanan girmama demokradiyya ce, kuma girmama kansu ne.
Na'am, to muna godiya ƙwarai dakta da wannan gudunmuwa, muna godiya.
Dakta Wanda kenan, mai sharhi a jamhuriyar Nijar, a tattaunawarsa da abokiyar aikinmu Hawwa Sharif. Da kuma wannan tattaunawa ce muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe za a ji mu da wani sabon shiri, inda ake sa ran samun sakamakon zaɓen 'yan majalisar dokoki. A madadin waɗanda suka taimaka muka kawo wannan shirin, Baba Yakubu Makeri ne nake muku fatan alkhairi. Mu kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa, amin summa amin. Amma bari na sake hannun tako zuwa ga Hawwa Sharif.
An gaida Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki masu sauraro, kada dai a manta a ci gaba da bibiyar mu a shafukanmu na sadarwar zamani domin samun sahihan labarai akan zaben na Ghana da ma sauran labarai daga sassan duniya daban-daban. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da sauran wakilanmu a Ghana, sai Aisha Ma'azu da ta karanto labaran duniya. da Fiona Nandudu da Tabaru Umarni da ma injiniyanmu na yanzu. Hawa Sharif ke muku fata alheri daga nan Washington DC. Ku kwana lafiya, sai da safon ku.